Yaƙi da almandahanar kuɗaɗe da gwamnatin Najeriya ke yi so da yawa yakan haɗu da cikas sanadiyar mayaudara da ke hulɗa da masu sana'ar hada-hadar kuɗaɗe ta amfani da na'urar POS. Wannan kuwa a cewar shugaban hukumar yaƙi da masu yawa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa mai kula da jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara, Bawa Usman Kaltungo, yana faruwa ne saboda ƙarancin ilimi na dokokin hada-hadar kuɗaɗe da masu sana'ar ke da.
So da dama idan muna binciken almandahanar da aka yi na kuɗi na talaka sai mu samu kuɗin ya je gun MPOS. Daga wurin MPOS kuma muka tambaye sai ce ai wani ne ya zo yi kasuwanci da shi ya tafi ya bashi kuɗi a tafi. Sai mu tambaye to me sunan shi, babu. Ina ID card, babu. Sai mu ce to ka biya kuɗin. In aka ci gaba da haka kasuwancinsu ko sana'a za ta gurgunce.
Wannan a cewar sa matsala ce wadda ba ruwan doka da ita. Idan aka samu masu wannan sana'ar suka yi ba daidai ba, to doka za ta yi aikinta a kansu.
Abun ya yi yawa ne. Akwai wanda muka sa shi ya dada 500,000, akwai wanda muka sa ya dada 200,000, akwai mai 100,000, na mai 100,000 wai dan kasuwa ne. Wasu sun zo sun ce za su sayi abu, za su sayi television. Aka yi ciniki akan 100,000. Ya sallamar sai suka masa transfer na 100,000 zuwa a cikin account din shi. Ya samu alert. Sai daga wasu suka ce kai su sun fasa a ba su kudin su.
Su kansu masu wannan sana'ar sun ce lalle so da yawa sukan hadu da matsaloli sanadiyar mayaudara. A cewar Abubakar Atiku da ke zamawa jagora ga masu wannan sana'ar.
A kware akwai haɗura da dama da ƙadarori, musamman abin da ke faruwa na 'yan damfara da kuma ɗaukar katin da na mutum bai a zo a yi transaction ba tare da samun cikakken bayani ba, ƙarshen ta shi agent zai kasance mai ɗaukar hasara ko kuma mai karɓar hukunci. Akwai kuma matsala ta 'yan damfara masu zuwa su yi transacting daga baya su koma kotu su nemi court order na a maida musu da waɗannan kuɗin. Wannan yana shafa ruwa ga agent da dama kuma ya jawo musu hasara.
Masana tattalin arziki kamar Bashir Muhammad Acida na Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto ya ce bisa la'akari da yadda sana'ar ta POS ke bunƙasa da kuma yadda mayaudara suka yi yawa, akwai buƙatar masu wannan sana'ar su san dokoki na tu'ammuli da kuɗaɗe.
Cigaban da aka samu na cuta da wasu matuta suka shigo da shi ba wanda aka ce ma Yahoo Boys. To kaga dole su kiyaye da wannan. Akwai kuma lokacin da katuka kansu ana sa musu kuɗi ne, wani zai yi katuna na cuta ya yi cuta ko na kidnapin ko wani abu a dinga tura kuɗi ga wasu account ana amsa saboda ƴan muhimmai banki yana yiwuwa a kama shi a can. Amma ta wannan wurin kaga ba tunda ba su ɗaukar wasu ƙwararrun matakai, to kamata ita babban bankin Najeriya da kuma wato ita hukumar EFCC to da tsarin da su ma za su sa irin wannan kyamarorin, wannan shi zai ƙarfafa sana'ar kuma ya kasance cewa wato mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba a cutar da su ko su cutar da wannan sana'a ba.
Bisa la'akari da yadda hada-hadar kuɗaɗe ta amfani da manhajar POS ke yawaita a Najeriya, akwai yiwuwar in ba a yi takatsantsan ba masu wannan sana'ar kan iya faɗawa tarkon mayaudara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.